巴基，每样口味啊。shin wadannan batutuwa ne ake mai da hankali kan su idan aka zo batun sha'anin zaɓe da siyasa a Amurka? Za mu yi duba kan babban taron jam'iyyar Democrat da ke gudana yanzu haka a Chicago. Jama'a assalamu alaikum. A yanzu dai za a iya cewa al'amura na riƙa kankama domin zaɓen shugaban ƙasar Amurka na wannan shekara ta 2024, yayin da yanzu haka jam'iyyar Democrat take cikin gudanar da babban taronta na ƙasa, inda tuni ta tabbatar da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris a matsayin 'yar takararta ta shugaban ƙasa. Wannan na zuwa ne wata ɗaya bayan da ita ma jam'iyyar Republican ta gudanar da nata taron, inda ta tsayar da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump a matsayin ɗan takararta a zaɓen na shugaban ƙasa da za a gudanar a watan Nuwamba. To sai dai salon takun yaƙin neman zaɓen ƙasar ya bambanta ga baki ɗaya, kamar yadda batutuwa da matsalolin da ake ambatawa suka bambanta da na sauran ƙasashe. Da alama kuma wannan zaɓen mai zuwa yana ɗaya daga cikin zaɓuka mafi zafin fafatawa a tarihin siyasar Amurka, a yayin da a dukkan tarukan ‘yan takara da jigajigan jam’iyyun biyu na Republican da Democrat suka raja'a wajen caccakar halaye da manufofin abokan adawa ba ƙaƙƙautawa. Kamar yadda muka kawo muku a lokacin babban taron Republican a watan da ya gabata, ita ma jam’iyyar Democrat da ke nata taron a halin yanzu ta ɗaura ɗamarar yaƙin kalamai kan Republican da ɗan takararta Donald Trump. Bayan tabbatar da Kamala Harris a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa, an gabatar da jawabai da dama a wajen babban taron na Democrat, kama daga shugaban ƙasar mai barin gado Joe Biden.
The democracy has prevailed. And now democracy must be preserved.
Har yanzu a tsohon shugaban ƙasa Barack Obama.
At a time when the other party had turned into a cult of personality, we needed a leader who was steady and brought people together.
Jawabin da ya ja hankalin jama'a shine na tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, matar tsohon shugaban Amurka kuma tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa ta Democrat, wadda ta fafata da Donald Trump a zaɓen shekara ta 2016.
I wish my mother and Kamala's mother could see us. They would say keep going.
Joy Musa ba Amurka ya ce 'yar asalin Najeriya, ta kuma bayyana dalilan da suka sa jawabin na Hillary Clinton ya ɗauki hankali.
Kamar ita Hillary, idan muka iya tunawa, ita da Trump sun zo tsaya takara a shekara 98 da ya wuce, kuma lokacin ita ta fito da ƙarfinta, kuma da za ta zama farkon mace da za ta zama shugaban ƙasar Amerika, amma bai yiwu ba. So nata murnan anata maganan jiya shine ta ji daɗi yanda akwai zarafi ma Kamala ta zama farkon mace da za ta zama shugaban ƙasar Amerika. Kuma wannan kamar gwagwarmaya ma mata su ma su samu yanci da za su shugabance jama'a, su ma su cika ta nasu kota ɗin siyasan duniya da na jama'a gaba ɗaya.
Menene ya ɗauki ya burge ki sosai a cikin kamar yadda kika faɗa a jawabin Hillary ɗin, kasancewa ta yi taɓa batutuwa da dama a cikin jawabin da ta yi, na me ya ɗauki hankalinki musamman a cikin jawabin nata?
Ni dai abin da ya ɗauki hankalina shi ne zancen mata su ma a ba su zarafi a ga yane su ma za su iya shugabance jama'a, su ma su sa abubuwa su tafi yanda ya kamata, most especially a zancen iyali da yara. Don abu ɗaya da suke ta faɗa kenan cewa ita Kamala idan aka bata za ta sa zancen iyali farko.
To shin waɗanne al'amura ne ma ake mai da hankali kan su a wajen irin waɗannan tarukan da kuma daukacin yakin neman zabe a Amurka?
Akwai wani law da Trump ya sa game da zancen zub da ciki, wato mace ta samu yanci idan mace ta yi ciki ko tana da yancin ta ajiye ko kar ta ajiye ras pro-life kenan. Well, guda abu ɗaya da suka yi ta magana kenan, suka yi ta hammering akan cewa shi Trump baya duba wancan, kuma su zo suna ta magana akan zancen security na duniya gaba ɗaya, yanda akwai su damuwoyi a su Russia da su Ukraine, da kuma su sun ce cewa wannan present administration ɗin suna kokari su ga yanda za a haɗa kan kowa a daina su faɗa-faɗa da yake faruwa a duniya.
Sautari manazarta na bayyana yadda alƙiblar yakin neman zaɓe a siyasar Amurka ta bambanta da yadda ake yi a ƙasashen nahiyar Afirka kamar Najeriya da makamantanta. Mai fashin baki Hafsat Abubakar na da irin wannan ra'ayi.
Yanda suke jajircewa su tsaya su yi magana akan su leaders ɗin ga abin da ƙasa ke so, so abin da mutane ke so da abin da ƙasa zai ci gaba, shi ya kamata a bi. Idan aka gane cewa kaman kai wannan shugaban ka fito ne amma kaman ba shugaba mai adalci ba ne ko shugaba ne wanda zai iya hargitsa mutane da ƙasa, to sai ka ga suna emphasizing kaman
suna jaddada ko kuma suna ƙarfafa
jaddadawa, yawwa, kaman a guji irin wannan shugabancin ba abinda zai sa ƙasa ta ci gaba ba ne. To bambancin shi da Najeriya shi ne, za ki ga wannan ya fito an san wannan mutumin shugabancin shi ɗin, mutane sun riga sun gane cewa wannan ba shugaba ba ne nagari ko kuma zai iya kawo waɗansu matsaloli a al'umma ko a ƙasa, amma za ki ga duk da haka nan kaman mabi ba al'umma ba, kaman su waɗanda suke party ɗin ko waɗanda suke kaman su shugabannin 'yan Najeriya suna mara ma irin waɗannan mutanen baya. Sai ki ga shi yasa nake ganin yawanci suka anshi ma shugabanci, sai ki ga mutane da dama ana cikin wahala, kamar yanzu halin da ake ciki a Najeriya. Kin ga zan ce sai daga baya maganganu ke fitowa, za ki ga ana cewa ai already so leaders ɗinmu ɗin sun san fa waɗannan ba shugabanni na gari ba ne, amma kin ga suna mara musu baya a dai zaɓe su a zaɓe su. Mu kuma masu zaɓen yawanci zan ce kaman talauci ya yi yawa a gida, wanda sai ki ga an ɗan fito an ɗan baka abu da bai kai ya kawo ba, kamar an siye mu kenan. Sai ki ga duk da haka mun jefa ma ko mun zaɓi waɗanda muke mu mun tabbatar fa nan gaba kilan fa wahala za mu shiga, amma nan ƙasan da bambanci ban san ko yanayin ci gaban ƙasa ne irin development ya ma irin ƙasa ta ci gaba shi ne bambancin ko me ke kawo haka ko rashin ilimi ne.
Yawato ke ya kike ji daga wurin mutane daga bayanai bayan bayanai, don in an yi jawabai haka ɗin nan a talabijin akan nemi ƙwararru da za su yi ta sharhi akan batutuwa da aka ambato da takarar da dai sauransu. Ya kike ji, me kike ji ana cewa ne gaba da wannan takara ta Kamala? Kina gani za ta kai labari?
Gaskiya za ta kai labari, mutane da dama suna son ta. Kin ga a ko a nan Republican ɗin akwai waɗanda suka yi na'am da zuwanta, akwai da suka karɓe ta sosai, sannan akwai waɗanda ake ce ma independent voters ko
waɗanda ba sa tare da jam'iyya.
Yawwa, su ma yawanci da dama sun fito waɗanda yanzu nan haka suna mara mata baya. Mutane da yawa da 'yan Democrat ɗin da suka ce shi shugaban ƙasa ya ci na yanzu shi Joe Biden ya sauka, su ma suna na'am da zuwa ita wannan Kamala Harris. Gas party ma ya rabu saboda kai kansu bai haɗu ba, wannan na cewa yana son waɗansu suna cewa Biden ya sauka, wasu kuma suna son shi. To amma kin ga yanzu nan wannan zaɓin da aka yi na Kamala Harris ɗin nan ya koma ya haɗa kan 'yan su Democrat yanzu nan.
A gaida Hafsat Abubakar, ‘yan Najeriya da ke nan Amurka. Masu saurare, a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri da ya daidaita sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.